Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 28 ga watan Afrilun shekarar 2019. An yi ta kai hare-haren sama akan Tripoli babban birnin Libya yayin da dakaran da ke marawa jiran Khalifa Haftar baya da abokanan hamayyarsu na bangaren gwamnati suka yi ta artaba a daren jiya Asabar. Wakilin muryar Amurka Heather Murdock wacce ke birnin na Tripoli ta rawaito cewa har-haren sun fi mai da hankali ne kan wani yanki da ke kusa da filin tashin jiragen birnin. Ta kara da cewa an ji tashin jirage marasa matuka a lokacin da wasu fashe-fashe guda 4-6 suka auku. Wasu rahotanni da ba tabbatar ba sun bayyana cewa mutum ɗaya ya mutu yayin da mutane da dama suka yi ta wallafa hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna lokacin da aka kai har-haren da jirage mara matuka. Su dai dakaran da ke marawa Khalifa Haftar baya na kokari ne su karbe ikon birnin na Tripoli daga hannun Prime Minister Fayez al-Sarraj wanda kasashen duniya suka amince da gwamnatinsa. Tunda suka kaddamar da har-haren a farkon watan Afrilu, birnin na Tripoli ya yi ta fama da har-haren sama waɗanda ake kirtusatan da jiragen mara matuka ake kai su. Wannan fada tsakanin bangarorin biyu ya saka rayuwar mazauna kusa da birnin cikin hadarin gaske. Akalla mutum ɗaya ne ya mutu bayan da wani dan bindiga ya shiga wani wurin ibadar Yahuda a birnin da ake kira Poway a jihar California ya bude wuta a nan Amurka. A lokacin wani taron manema labarai shugaban yan sandan San Diego Bill Go ya ce wani mutum farar fata ya shiga wurin ibadar da misalin karfe 11 na wato 11:30 na rana a jiya Asabar ya bude wuta da bindiga kirar AR inda ya raunata mutum hudu, lamarin da ya sanadiyar motorin mutum ɗaya daga baya a cikin mutanen hudu. Babban jami'in dan sandan ya ce wani dan sanda da ya tashi a aiki ya hango dan bindigar yana tsirewa daga wurin ibadar bayan aikata wannan aika-aika. Har ma ya harba bindigar su amma bai same shi ba. Amma da ƙarshe dan bindigar mai shekaru 19 ya tuntubi yan sandan San Diego ya kuma mika kansa. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya sha alwashin ci gaba da bibiyan Koriya ta Arewa yana mai cewa ba gudu ba ja da baya dangane da bin hanyar samar da zaman lafiya a yankin tekun Koriya duk da irin cikas din da aka samu a baya-bayan nan. Kalaman namun na zuwa ne yayin da aka yi bikin tunawa da haduwarsu ta farko da shugaba Kim Jong-un a bara. Wannan ganawa ita ta bude kofar tattaunawar Amurka da Koriya ta Arewa kan batun makaman nukiliyanta. Ko da ke duka tattaunawa tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa da shirin hadaka na Koriyoyin biyu sun fuskanci koma baya a jiya Asabar, Koriya ta Kudu ta gudanar da bikin tunawa da haduwar shugabannin Koriyoyin biyu. Mawaka daga Koriya ta Kudu, China, Japan, Amurka sun cashe a taron wanda aka yi a ƙauyen Pomujon da babu sojoji wanda shi ya raba Koriyoyin biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 4. Ƙungiyoyin da ke ayyukan bada agaji a Mozambique sun yi ta faɗi tashin yin ƙididdigar ɓarnar da aka samu yayin da ake fargabar ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya zai haifar da ambaliyar ruwa da kwararar laka kwanaki biyu bayan saukar makwacar guguwar Kenneth a kudancin nahiyar Afirka, wato makonni 6 bayan guguwar farko da yankin ya fuskanta. A daren Alhamis guguwar ta sauka inda ta yi tafiyar kilomita 220 cikin sa'a guda, lamarin da ya sa ƙungiyoyin agaji suka fitar da gargaɗi kan yiwuwar samun mummunar ambaliyar ruwa da za ta saka rayukan mutum kusan 700 cikin haɗari a kudancin Afirkan. A halin da ake ciki, masu ayyukan bada agaji sun isa Pemba, gari mai tashar jirage, domin yin ƙididdigar ɓarnar da guguwar ta yi, inda hukumomi ke cewa ƙalla gidaje 3,500 sun salwanta mafi akasarin arewacin yankin lardin da ake kira Cabo Delgado. Hukumomi a Pakistan sun dakatar da aikin yin allurar rigakafin cutar polio ko kuma shan inna a duk fadin kasar. Dakatar da shirin ya biyo bayan kashe wata ma'aikaciyar aikin rigakafin cutar ta polio da aka yi a lokacin da aka kai wa tawagar ma'aikatan shirin hari tare da cin na wuta a ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiyar kasar. Ita dai cutar ta shan inna cuta ce da ta rage a kasashe uku kacal a duniya, wato Pakistan, Afghanistan da Nigeria. Cuta ce kuma da har yanzu ba a samu makaranta ba wacce kan ma mai jijiyoyin dan adam har ta haddasa shanyewar wani barin jiki cikin kankanin lokaci. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce zai tattauna kan batun rikicin gabashin Ukraine idan har za su haɗu da sabon shugaban kasar. Yayin da yake magana a wata ziyarar da ya kai China a jiya Asabar, Putin ya ce yana so ya fahimci matsayar zababban shugaban kan rikicin na Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, shirin da kan kawo labaran da suka shafi zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. Bamu yadda da tsarin APC mai mulki na nuna waɗanda take son a zaba a matsayin shugabannin majalisa ta tara ba, inji dan majalisar wakilai a Inuwar PDP Timothy Simon. Tsarin rabon mukamai na APC ga zaben sabbin shugabannin majalisa yayi daidai, amma a duba kai kujerar jagoran masu rinjaye a yanki mai rinjaye, inji ɗan APC na Arewa maso Yamma. Ana son hada rashin jituwa da waɗanda suka zaɓe mu ne ta neman gadar mana jibgin nauyi, inji ma abota zababban gwamnan Gombe Muhammadu Ino Yahaya. A'a, muna aikin mu ne bisa doka, inji PDP. Tinibu za mu sa a gaba zaben 2023, inji jigon APC Mustapha Ziti. Waɗannan da wasu ra'ayoyi kan ƙarar zaɓe a kotu da martani kan zargin jami'an tarayya ne suka yi sakaci APC ta faɗi a Bauchi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yayin da faɗi tashi na neman jagoranci majalisar dokokin Najeriya ta tara ya ƙara kankama, ciki ma har da masu zanga-zangar cewa ai zaben a bayyane ba nuku-nuku, 'yan PDP da ke biye da APC mai rinjaye yawan 'yan majalisa na cewa san ba za su bari APC ta zaɓa majalisar waɗanda take so bisa muradun jam'iyyar ba. Timothy Simon Golo daga Plateau na kan gaba cikin masu caccakar raba mukamai da APC ta yi.
Wannan su da yancinsu wanda su aka zaɓe su, su zona su zaɓe shugabaninsu, sai a ce wani yana so ya nuna musu. Wannan shine tushin zaman, tushin rikici kenan. Wannan shine tushin ana so a kashe demokradiya. Sun fara a wancan lokacin, sun gan abin da ya faru. Biyan majalisa sun ki sun zaba nasu, sun zaba Bukola Saraki a matsayin kakakin Dattije, aka zabe Dogara kuma a matsayin kakakin majalisar taraya. Tun daga lokacin basu bar mu mun huta ba, basu bar wannan mutane biyu sun huta ba. Already ma signal din an riga ansa ko ta ina, signal ta nuna ko ta ina cewa a shiryeyyen majalisa suke, ba su jin tsoron executive, ba su jin tsoron party, a shirye suke su ba da kunya ma duk wanda ya ga yana so ya tilasa musu su zabe shugabaninsu wanda ita executive take so.
Inda doyen APC za su zabe yan APC, to sa iya amfana da rinjayensu kamar yadda ya faru a 2015, duk da ba zaɓin jam'iyyar aka bi ba, kuma ga dafawar PDP. Yan APC na yanki mafi rinjayen ƙuri'a, wato Arewa maso Yamma, na cewa sun yi na'am da tsarin jam'iyyar da kiran mukamin rinjaye ya dace ya tafi gefensu.
Sunana Muktar Shite Idris, da karamar hukumar Dala Local Government, Kano State. Duk abubuwa na ci gaban ba majalisa ba za ta yi ba. Shi kuma majalisa kana son ka samu shugabanni wanda za su taimaka wa ɓangaren zartarwa, amintattu, matse da magana ɗaya, na akwai wanda za a sa sinan sinan. Yan adawa suna amfani da shugabanni su yi abin da suke so, to amma aka samu jajirtacce wanda zai taimaka mana, ya taimaki yankinmu, ya taimaki Najeriya gaba ɗaya.
Tunda yanzu an rarraba mukamin, saboda haka mukamin da jam'iyya ke bayarwa na shugaban masu rinjaye na majalisa shine house leader kenan. Me yasa wannan yankin yake son wannan mukami?
Dalili, duk da shugaban kasa ya fito daga yankin mu, amma taimakin shugaban kasa ya fito daga yankin Yarbawa, an ba su speaker daga wannan yanki. To mu wadan mun ne ma, ina ganin ba mu sa rai ba. In aka duba yawan ƙuri'u da yawan mu da irin ƙuri'a da muka bayar ga wannan gwamnati,
jam'iyyu kan nada mukamin jagoran rinjaye ko marasa rinjaye na majalisun biyu. Su kuma mukarraban zababban gwamna Muhammadu Ino Yaya na Gombe na cewa gwamnatin Ibrahim Dankombo na daukar wasu matakai na gadar musu babban kalubale ta hanyar kara ma'aikata da sauransu ga raɗe-raɗin tarin bashi. Dattuwa Ali Kumo na cikin jigogin APC a jihar.
Wannan bakin ciki ne da hasada na shi gwamna mai barin gado wanda shi ba a masa haka ba. Lokacin da mai girma dan Juma Goje zai bashi mulki bai masa wannan muguntan ba, bai masa wannan abubuwan ba. Sannan ya yi shekara 8 ba wanda ya taba masa irin wannan ko cikanka. Yanzu Allah ya kawo jama'a sun zabi wanda suke so, wanda kuma suke ganin zai fitar da su daga kangi na talauci da kuma rashin mutunta mutane da halin da aka shiga, aka cire daman da aka zo rantsar da shi ya ce zai cire wa mutane sha'awan siyasa. Dan Kombo da gratuity da pension ma'aikata kawai ba a magana. A shekaransa 8 yanzu ana bin jihar Gombe bashin kuɗi daga bashi na bankuna zuwa bond ya tansamwa biliyan 70. Baya barmu da wannan mana in sabon gwamnati ta zo ta jiya ya za ta yi da wannan. Amma a ce kuma an je ana daukan aiki ana promotion na kariya. Don haka ina kira ga mutanenmu na Gombe, ƴan uwanmu, da mu guji karban irin wannan appointment da ake cewa ana sai da shi. Akwai ƴan Gombe da yawa wanda suna buƙatan aiki, wanda sun cancanta din sabon gwamnati ta zo za ta ba su aiki ne. Amma wannan na waɗanda ba su cancanta ba kawai don ka san wane ko alfarma ba bisa ka'ida ba, don sabon gwamna din ya zo a hada shi fada da mutane ko kuma a durkufar da shi a ce ya kasa aiki ko ya kasa biya salari, wannan mugunta ne. Mutane su guji wannan saboda kar sabon gwamnati ta zo ta ce bata yadda da wannan ba. Mutane su ce ba a kyautata musu ba, daman dalili ake nema.
Nan take wakilin mu Abdulrahab Muhammad daga Bauchi ya nemi martanin PDP a jihar, inda sakataren Tabuba Shano yayi wannan magana.
Misali an dauki ma'aikata kuma daukan ma'aikata laifi ne, to ban sa wani kundin tsarin mulki tunda muka shigo gwamnatin nan da ma'aikata yake a gaba daya so da yawa, so ban san me yasa ya zama laifi ba yanzu. Sannan kuma mun fita daga hurumin mu ne, gwamnatin ya kare ne, ai gwamna ne har ranar 29 ga wata. Saboda haka duk ayyukan da gwamna ya kamata ya yi in bai yi ba, ai bai kyauta wa kansa, bai kyauta wa al'umma ba. Kuma kara girma, ana kara girma in mutum bai cancanci a kara masa wani. Saboda haka don kawai an yi zaɓe jam'iyyar mu za ta tafi, ai ba jam'iyya bane ke mulki, gwamnati ne ke mulki, gwamnatin nan kuma al'umma ne. Duk inda aka wani abin da bai dace ba, su kuma yanzu suka zo yanzu suka ga rashin dacewansa ba sai su gyara ba. Sannan maganan bashi hanji ne ba na mutum kadai ba, har na gwamnati. Gwamnatin tarayya ma kwanan nan ta je ta nemo bashi, kwanan nan ta tsara wa ma'aikata albashi, kuma ta ce gwamnatocin jiha sai sun biya tsarin albashin nan, ko za su iya ko ba za su iya ba. Shi wannan bai ishe su magana ba, sai kawai bashin da gwamnatin mu ta dauka yanzu. Saboda ka bashi dole a bar musu kamar yadda mu ma da muka zo mun tsinci bashi. In kuma gwamnatin nasu ba za su iya manajin bashi ba, to abu ne mai sauki ranka dai. Sai su rubuta takardar su ajiye, mu za mu iya manajin bashin, sai su da mana da kayan. In shi gwamna ba zai yawa sai ba da fitin gwamna ba, in shi ba zai yawa ba sai ba kakaki majalisa. In dukkan su ba za su iya ba sai su ajiye, ajiye za a samu wanda zai iya. Yawa mu bashi ba damuwan mu bane, daukan ma'aikata ba damuwan mu bane. A cikin bashin muka rayu, a cikin bashin muka yi wa Gombe abinda muka yi mata.
Irin wannan yanayi na zama kalubale tsakanin gwamnatoci masu barin gado da masu shigowa fadar mulki. Shi kuma jigon APC Mustapha Bunu Ziti ya ce ai siyasar jam'iyyar APC za ta koma wajen Tinubu ne don takarar zaben 2023 in Allah ya kai mu.
A siyasance a Najeriya babu dan siyasa irin Ahmed Bola Tinubu. Dan siyasa duk da ka sani a Najeriya baka da dan siyasa mutum guda wanda ka kawo jiha biyu. Wannan mutum fa zone din shi yake kawowa. Gwamnonin ne yanzu gaba ɗaya da suke da su wajen gwamna shidda, gwamna nawa ne nashi?
Amma jihar Ondo ta gagare shi ai. A Credeluya soke wannan cewa Tinubu shine mai kasar Yarbawa tunda baya son sa ma sai da ci gwamnan jihar Ondo.
To haka ba abin mamaki bane, ka san shi mulki da hangani Allah ke bada shi. Sannan Tinubun nan an zo an munafice shi, ya zo ya fito ga dan takarar da yake so. Ai in ka tuna akwai lokacin da Tinubu ya wannan bawan Allah ya zo ya nuna wanda yake so. Lokacin su ba kulasara ki da sauran wasu da ke ganin ana son a rage yin Bola Tinubu karfi a wannan lokacin, suka yi amfani da wannan damar suka yi duk yadda za su yi suka karya shi ta wannan lokacin. Amma karya yanzu ai ba ta wani amfani ba. Aka ce siyasar Najeriya in babu Bola Tinubu cikin ta siyasar ne ina ganin ba siyasa bace.
Masu iya magana na cewa ga fili ga mai doki. nan a babi rayoyi ga abinda Abdulhadi Haruna Lawo ke faɗa a matsayin martanin karar da PDP ta shigar, tana mai cewa tana da ƙwarin gwiwar amshi madafin iko.
Bamu shakkan karar da PDP ta kai, abin kunya ne wace PDP ta kai karar mutum akan zabe wai cewa yayi maguɗi ko wani abu, domin
ita kamar ya zaka ce abin kunya.
Ita jam'iyyar PDP ba irin magudin da ba ta yi, kuma ba abin da ba ta yi, kuma ta sani cewa zaben da aka yi wa Buhari, in ka dubi kuriyar nan, ka duba yadda zaben nan ya fito, ka san zaben nan ba wani magudin da aka yi. Mulkin nan da kaga Allah ya ba wa Buhari, kowa ya sani Buhari, ko ka hada su ne ka tsaye da su ga Atiku ga Buhari, ka san ga wanda zai ci zabe. Don haka ba wani abin da zaka zo kana mani ko konto a ciki ko kana wani magana a ciki, sai dai kawai abin da zamu faɗa, duk abin da kaga mutum ya tsaya zabe, dama akwai wanda zai samu, akwai wanda zai rasa. To amma kuma ni fatan da muke yi shine Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi a rayuwa, sannan kuma ya bawa dukkan masu zabe juriya da hakuri, da yadda suke fitowa su yi zabe su sake su kwada kuriyar su wadda suka ga dama. Wannan karo ya nuna Najeriya mun fara wayewa, mun sa fara sani yanayin siyasa yanzu, ba wai za a zo amfani da kudi a rikita maka kokolwa ko wani abu, abin da ya dace shi ake.
Mangajin Duguri kuma ya bugo waya da martaninsa kan ra'ayin Zainabu Nunu a makon jiya, da ta aza sashin alhakin faduwar gwamna MA Abubakar kan jami'an gwamnatin Buhari daga jihar, da ta ce ba su tabu kabun kirki ba.
Shi ake son mata bayanin cewa shi zaɓe fa wani abu ne wanda yake mummunan wasa, wanda wannan wanda kira su duka ba wanda ba su yi aiki a Bauchi ba, kuma sun yi abin da ya kamata a Bauchi. Kamar minista Adamu Adamu, tun da dama yawanci mu jam'iyyarmu na jihar Bauchi APC ba Bolaki, kuma an kai masa kuriyansa. In da tuna baya zaben 2015, akwai mukamai da dama wanda an ba da su a Bauchi, amma da yake Bauchi mu zaɓe ne wanda muke na mutum. An ba ta manta ba, Isa ya gure lokacin yana PDP shi ne gwamnan jihar Bauchi, sannan wanda aka zaɓe shi gwamna yanzu yana minista, sannan chairman din party dan Bauchi ne, amma ya kuriya ya tafi kuriya PDP ba ta Bauchi ba. Sannan kuma yanzu da take wannan magana laifin gwamna ne, in yawanci an samu Allah ta duba Adamawa, Adamawa manya-manyan mukamai da suke Adamawa, babu aboti saboda sakatare dan Adamawa ne, manya-manyan mukamai suna Adamawa, amma bai hana an kada gwamna Adamawa ya fadi ba.
Sunana Alhaji Hassan Muhammad Sharif, sarkin Arewa Bauchi, memba ne a campaign team na shugaba Buhari da kuma MA Abubakar gwamnan Bauchi. Har yanzu suka karbi samaji ba, sai a je nan ba sa office, dukkan wani wanda zai karbi samaji ba same su ba, amma dai yanzu alhamdulillahi kotu ta ba umni, saboda haka insha Allah muna da gagarumin nasara. Muna roƙon jama'an jihar Bauchi su kwantar da hankalin su, gaskiya guda ɗaya ne yanzu, kaga kusan duk
abu gaskiyar ka ce gaskiya da yace mi gaskiya
shine MA ne ci zabe, kuma za ta fito insha Allah.
Hukumar zabe ta riga ta ayyana shi Bala Muhammad a matsayin wanda ya ci zaben nan. Idan wani ya fito ya ce wani ne ya ci daban bai jira sakamakon kotu ba, akwai kuskure sosai a wannan matsayar.
Ai kotu ita tana amfani da hujjoji, inda ka je kotu da hujja, duk barazanar lawyer insha Allah alkali zai bincika kuma zai tabbatar da gaskiya abinda kotu take amfani da shi shine shaidu, kuma da kyakkyawan shaidu.
Dama shi ra'ayi aitam karshen koko ne, ko kuwa shahararriyar jayayyar nan, wannan ya ce shida ne, wancan kuwa ce tara ne, bisa dandamalin da suka tsaya. Masu sauraro duk mana muka kawo karshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Majalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Fashe-fashen bama mai takwas ne suka faru a wasu cococi da otel-otel a ƙasar Sri Lanka a lokacin da Kristoci suka fara bukukuwan Easter a farkon makon da ya gabata. Waɗannan hare-hare sun katse cin gajiyar zaman lafiya da ake morewa na tsawon shekaru goma da aka kwashe, ba fuskanci tashin hankali a ƙasar ta Sri Lanka ba. Tuni dai shugabannin addini da na siyasa a sassan duniya suka yi Allah wadai da wannan mummunan aika-aika, inda shugaban Katolika na duniya Papa Roma Francis ya nuna matukar alhininsa.
All those who were tragically killed.
Yace ina mai fatan samun rahamar Allah ga waɗanda aka kashe a waɗannan harhare, na kuma addu'a ga waɗanda suka jikkata da waɗanda suke shan wahala sanadiyar wannan mummunan lamari.
As a result of this traumatic event.
Shugaba Trump na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da tun a safiyar da abin ya faru ya aike da saƙon Twitter, inda ya nuna matuƙar ɓacin ransa. Hukumomi a ƙasar ta Sri Lanka sun saka dokar hana zirga-zirga tare da rufe kafofin sada zumunta jim kaɗan bayan hare-haren. Firayim Ministan ƙasar ta Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga ɗaukacin iyalan waɗanda harin ya ritsa da su.
St
Ina so na miƙa ta'aziyata ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su da waɗanda suka ji raunuka a waɗannan hare-hare da suka auku a ƙasarmu. Ina ma waɗannan hare-hare kallon abin da zai sa ƙasarmu da tattalin arzikinmu su samu koma baya. Ina mai Allah wadai da hare-haren waɗanda suka kaikaici wuraren ibada da otel-otel. Ya zama tilas ga kowa ya rungumi dokokin ƙasar nan. Binciken farko da aka gudanar sun sa hukumomin ƙasar suna zargin wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ke ikirarin jihadi wacce ba sananniya ba ce, yayin da Firayim Ministan ƙasar ke cewa lallai a baya ƙasar ta samu bayanai daga jami'an tattara bayanan sirrin wata ƙasar waje kan cewa za a kawo musu hari. Hukumomi dai sun ayyana sunan ƙungiyar a matsayin National Tawfiq Jamaat ko kuma NTJ a taƙaice. Yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto, ƙungiyar ta NTJ ba ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare guda takwas ba, amma jami'an ƙasar sun ce 'yan ƙunnar baƙin wake bakwai ne suka kai hare-haren na ranar Lahadi. Ita dai ƙungiyar ta NTJ ta ɓulla ne a gabashin ƙasar ta Sri Lanka shekaru uku da suka gabata, kuma ta samo asali ne daga wata ƙungiya da ake kira Sri Lanka Tawhid Jamaat, wacce ita ma ƙungiya ce mai tsauraran ra'ayi da kan gurɓata tunanin matasa. A cewar mataimakin daraktan cibiyar nan da ke nazarin kasashen kudancin Asiya da ake kira Washington Woodrow Wilson Center, Michael Kogelman, ƙungiyar ta NTJ takan rusa mutum-mutumin mabiya addinin Buddha da suke yawan samun saɓani da su. Ya kuma ƙara da cewa idan dai har ƙungiyar ce ta kai waɗannan hare-hare na ranar Lahadi, hakan na nufin tana so ta ƙara faɗaɗa munanan ayyukanta ne. Da farkon faruwar lamarin, jama'a da dama sun yi ta neman bakin zaren musababin kai waɗannan hare-hare a kan Kiristocin. A 'yan shekarun nan ƙungiyoyin addinin Krista a ƙasar ta Sri Lanka sukan ce suna fuskantar ƙarin barazana daga mabiya addinin Buddha masu tsauraran ra'ayi. Amma irin barazanar ba ta kai ga har a yi kisa ba, inji shugaban kwamitin tabbatar da zaman lafiya da ake kira National Peace Council a birnin Colombo, wato Jihan Pereira.
Who target Catholics? There have been anti-Christian.
Waye zai kai hari kan mabiya ɗarika Katolika? Lallai akwai masu adawa da Kristoci, ba sa wuce 'yan rigingimu da ake samu na zamantakewa na yau da kullum, amma baya kaiwa ga ra'ayi kisa. A halin da ake ciki, Firayim Ministan ƙasar ya bada wannan umarnin.
We've ordered the arrest of everyone involved in this incident.
Yace mun bada oda a kama duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika, sannan mun ba hukumomin da ke da ruwa da tsaki a wannan fanni duk irin ikon da suke bukata. Ba za mu lamunci irin wannan mummunan ɗabi'a ba.
We don't tolerate this kind of behavior.
Ma'aikatar tsaron ƙasar ta Sri Lanka ta ce ta gano wasu mutane waɗanda ta kutanta a matsayin masu tsauraran kishin addini na wata ƙungiya. Hukumomi dai sun ce daga cikin maharan har akwai masu ƙuna baƙin wake, waɗanda su suka kashe mafi aksarin mutanen da harin ya ritsa da su. Jim kaɗan bayan hare-haren ne aka tsare mutum takwas, amma har yanzu ana ci gaba da neman wasu da ake zargina da hannu. Dinendra Ruwan Wijewardin shi ne ministan ma'aikatar tsaron ƙasar ta Sri Lanka.
Right now the CID, the police and the three forces are doing all the investigations.
Yace a halin da ake ciki, masu binciken manyan laifuka na CID da 'yan sanda da sauran rassan jami'an tsaro na ci gaba da bincike. Muna da ƙwarin gwiwa cewa dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan mummunan hari za su shigo hannu nan ba da jimawa ba. Mun riga mun gano su, kuma hukumomi suna ɗaukan matakan da za su sa a kama su nan ba
da jimawa ba.
A shekarun baya, ƙasar ta Sri Lanka ta yi fama da yaƙin basasa, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama. Mangala Karuna Ratne, mazaunin Colombo ne babban birnin ƙasar ta Sri Lanka.
During the 30 years of civil war, we had lots of explosions in Colombo. We are used to our airport getting blown up and the central bank, things like that.
Ita cikin shekaru 30 da aka kwashe ana yakin basasa, mun saba ganin fashe-fashen bama-bamai a Colombo. Mun saba ganin bom ya tashi a filin tashin jirage ko a babban bankin ƙasa. Amma an samu zaman lafiya har na tsawon shekaru 10, kuma har mun saba da shi.
It's been a 10 years of peace and we got used to that.
To ana kan laliban waɗanda suka kai waɗannan hare-hare ne. Kwatsam a ranar Talata, ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS ta fito ta ɗauki alhakin waɗannan munanan hare-hare, inda ta ce martani ne kan ƙasashen da suka haɗa kai suka yi galaba a kanta a ƙasar Siriya a watan da ya gabata, wato ƙasar da ta ayyana a matsayin daularta. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta bakwai ne suka auna majami'un da otel-otel, inda mutane da ƙasashen da suka yi galaba a kanta suke zaune. kamar yadda kungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara. Mafi aksarin mutanen da suka mutu 'yan kasar ta Sri Lanka ne, amma jami'ai sun ce akalla mutum 38 'yan kasashen waje ne waɗanda suka fito daga Burtaniya, Australia, Turkiya, Denmark, Holland, India, China da kuma Amurka. To shi ma a ranar Talatar, Prime Minister ƙasa ya mai da wannan martani.
We certainly the security apparatus are of the view
yace lallai jami'an tsaronmu sun ce akwai hannun wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje kuma wasu hujjoji sun nuna hakan. Saboda haka idan ƙungiyar ta IS ta ɗauki alhakin hare-haren, to za mu bibiyi lamarin a haka. A lokacin haɗa wannan rahoto, hare-haren na Sri Lanka sun yi sanadin mutuwar mutum sama da 320, kana wasu 500 suka jikkata. Waɗannan hare-haren na baya-bayan nan su ne mafiya muni da ƙasar ta Sri Lanka, wacce ke kudancin nahiyar Asiya, ta fuskanta tun bayan da ta kawo ƙarshen yakin basasan da ya auku shekaru 10 da suka gabata.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
la meilleure musique et